العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لتنين قوم شابكوا يدوت رمضان إذ رمضان الله صلى الله عليه وسلم shekara 1435. insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin wannan masallaci. Muna karatu a suratul an'am. Kafin fara karatu za a karanta tambayoyi kamar yadda aka saba. Mai tambaya na farko yake cewa bayan yayi sallama yace yaya ake fidda zakkan fidda kai, ya ake zakkan fidda kai kafin zuwa Idi, sannan kuma su waye kamata za a bawa, sannan menene da menene ya kamata za a yi zakkan da shi. Daga zakkan fidda kai, dama wannan zakka ce wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ta sunna mai ƙarfi ga al'ummarsa. Wasu malamai sun tafi kan cewa wajibi ne ma ba da zakkan fidda kai. Matuƙar mutum yana da hali, wajibi ne ya fitar. Suna ganin in bai fitar ba akwai matsala tattare da shi, domin abin da yake wajibi shi ne abin da ake iya lissafa uquba ga wanda bai yi shi ba. To an ce mutum idan bai fidda zakkan fidda kai ba, kuma yana da hali, azuminsa yakan zama rataye. To idan har azumin mutum ya zama rataye, kaga ya kamata ya ballo shi da zakkan fidda kai bayan zuwa ga wayanda suka dace. Sannan ana fidda zakkan fidda kai mafificin lokacinta shine ranar sallah da safe kafin tafiya Idi. Wannan shine mafificin lokaci, lokacin da yafi dacewa. Amma ya halatta, kamar yadda malamai suka ce, a fidda zakkan fidda kai kafin sallan ranar sallah da kwana biyu ko kwana ɗaya, saboda waɗanda suke za a ba wa su ma su samu damar cewa suna da zakkan fidda kai, su yi shirya abincin sallah, sannan kuma su ba da zakkan fidda kai din su ma, domin kowa ya wadatu ya zamanto ba yunwa a wannan rana. Kuma ana fidda zakkan fidda kai din ne daga abincin da al'umma suke ci. Kowa abincin da ya fi yawanci, yawanci mai cin shinkafa, to zakkar fidda kai idan ya zo fitarwa shinkafa ya kamata ya fitar. Kar kullum yana cin shinkafa, zakkar fidda kai kuma ya fidda gero, wannan bai yi ba, bai kamata ba ne. Bai kamata ba yayi haka. Zakkar fidda kai ya kamata ya fidda abincin da yake ci mafi yawanci. Sannan in mai yawancin masara ne, kuma shikenan sai fidda masara. Yawanci shinkafa da masara nan su ne wanda muke amfani da su yawanci a nan. To su ake fitarwa. Amma ba a ba wa mutum kuɗi a ce ga kuɗin nan na zakkan fidda kai ya je ya sayi shinkafa ko ya sayi masara. Wannan zai iya sa kuɗin a aljihunsa, babu abinci a gida, amma ya fi sha'awan kuɗin a aljihunsa. Mafi yawa mutane haka suke. Idan da ɗan kuɗi a aljihunsa, sai ka ga ya fi jin ƙarfin gwiwa. Maimakon ya, don haka shi yasa ba a yarda a ba wa mutum kuɗi ba. Ba a fidda zakkan fidda kai da kuɗi, abincin kawai za ka ba shi. In ba abinci a gidansa aka kawo shinkafa, shi da kansa ma ya san kawai kaiwa zai yi a dafa. Amma ba abinci a gidansa ka ba shi kuɗi, maimakon gidansa a ci kwano uku, to zai raba kuɗin nan, ya sai kwano ɗaya ya kai musu, kuɗin kwano biyu ya ajiye. Wannan ya yi mai ƙoƙari kenan. Wanda ba ya da ƙoƙari, shi kuɗin kawai zai rinka ya sa an jima, ya sa kuɗin ya sa hannunsa a jiku, ya ci cewa akwai ɗan takardu haka da sauransu. To ya kamata abinan a fidda zakkan daga abinci, kuma wannan abincin da aka saba da su. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan kuma tambayar ita ce shine, ya ce mace ce ta haihu, sannan jinin biki ya ɗauke mata, amma bayan kwanaki kamar 15 sai ya sake dawowa. Amma shi wannan jinin da ya sake dawowa, wato ya kasance wannan jinin da ya saki dawowa yana sabawa, wato ma'ana yana da yauki-yauki wajen fitan, sannan kuma wato ya saba dai da wancan, ya sha bamban da kuma jinin al'ada har yanzu wanda ta saba yi, yana da yauki kuma sannan jaje-jaje ne, sabanin jinin al'adar da ba kamar jinin haila ba, sannan kuma na liƙi ya ɗauke bayan kwana 15 ya dawo wannan jinin da yake fitowa. In mace ta yi, in jini ya ɗauke za ta yi wanka ta ci gaba da ibada, amma in ya sake dawowa kuma bai yi kama da na al'adanta da ta saba yi da jinin al'ada ba, to sai ta duba ta gani ta yi kwana 60 ne da aihuwa. Idan dai ba ta yi kwana 60 da aihuwa ba, a bisa zancen mafi yawan malamai, in ba ta yi kwana 60 da aihuwa ba, to shi ma jinin liƙi ne. Amma in ta haura kwana 60, to wannan jinin kuma bai zama na al'ada ba, saboda ba shi da kama da na al'ada, to zai iya zama istihaba, wato jini ne na rashin lafiya wanda akwai buƙatar ta nemi magani, sannan ba za ta daina azumi don yana zuwa ba, kuma za ta daina sallah don yana zuwa ba. Amma in dai ba ta wuce kwana 60 ba, to jinin biki ne sake dawowa, ya ɗauke ya dawo. Duk kuma ayyamul adam wa tsohu, in dai a kwanakin adadin kwanaki ne, to duk za a kirga su a cewa jinin a wato biki ɗin ne. Kamar misali, da ya ɗauke sai da sai kwana 15 kamar yadda takardar ta ce, sannan tukunna ya sake dawowa, to in ya dawo matuƙar ba a wuce kwana 60 ba, to wancan kwana 15 ɗin ma da ta yi tana ci gaba da sallah ko azumi, to shi ma wancan kwanakin ta yi azumi ba lokacin yinsa ba, don haka ana kirga shi a matsayin kwanakin jinin biki ne, matuƙar ba ta fita da kwana 60 ba. Duk da kawai zuwa ga Hanabila yana cewa kwana 40 shi ne mafi yawan kwanakin jinin al'ada, abunan jinin biki, amma jumhurin malamai mafi yawa sun tafi kan cewa kwana 60 ne, kamar yadda malikiya suke kai. Don haka in dai bai wuce kwana 60 ba, ya sake dawowa bayan kwana 15 da ɗaukewansa, to da kwana 15 ɗin da yanzu da jinin ya dawo, da kuma dafin duk gaba ɗaya sun zama kwanakin jinin biki, in ma ta yi azumi to za ta sake rama shi bayan sallah. Wallahu ta'ala a'lam. Mai tambaya na gaba kuma ya ce, bayan ya yi sallama ya ce yana neman ƙarin bayani ne dangane da hadisin da ke nuna rak'atanil fajr bayan asuba, yin wato hadisin da yake nuna halarcin yin sallar rak'atanil fajr bayan sallar asuba. Kuma na ga wasu kan sukan maida shi kullum, sai mutum ya ta harkansa har sai an yi sallah, har sai an tare iqama sai ya tawo masallaci, bayan sallah kawai sai ya miƙe tsaye yana wayin rak'atanil fajr. Saboda haka ya ga mutane sun maida shi yin sa kullum suke yi, ta yadda za a ga mutum yana kwance ne da gangan sai an fara sallah sai ya zo, amma kuma in an idar da sallah sai ya tashi yana rak'atanil fajr. Magana mafi ƙarfi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne, duk wanda rak'atanil fajr ta kubuce bai yi kafin sallar asuba ba, to ya dakatar da yin ta har sai rana ta fito. Wannan shi ne hadisi mafi inganci. Dukkan hadisai da suka yi magana a kan rak'atanil fajr shi ne cewa kafin sallar asuba ake yin ta, kuma babu wani magana mai ƙarfi da ya kai wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka sunna mai ƙarfi shi ne kuma jumhurin malamai suke kai, cewa in an zo, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an ci da iqama ana sallah, to ba a yin sallah sai wannan tafarin dadi. To wannan hadisi ya nuna cewa ba za a yi sallah ba, to an zo an samu an ci da iqama sai mutum ya shiga sallah, bai rak'atanil fajr ba. Rak'atanil fajr zai yi ta bayan rana ta fito, sai rak'atanil fajr. Wannan shi ne magana mafi ƙarfi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda malaman hadisi suka tabbatar. Amma an samu cewa wani ya yi rak'atanil fajr daga zaran idar da sallah, daga gama sallah sai tashi shi kaɗai kenan, ya tashi yana yin sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi rak'atanil fajr har sau biyu, ai sallan asuba sau biyu ya yake, ya ce rak'atanil fajr ne bai yi ba, shi yasa ya tashi yake yin kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya kyale shi. Ba sake rawaito cewa wani sahabin ma washe gari ko wata rana ya sake, ko shi wancan sahabin sai mai da shi al'ada tun da an yi shiru ba ya zama sunna ta qaririyya to idza ta'aradat as-sunna al-qawliyya wal-fi'liyya quddimat as-sunna al-qawliyya duk lokacin da sunna ta aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi karo da sunna ta fadansa to sunnar da ya fada ita ake gabatarwa ko da ma'ana karfin su ya zama daidai wajen inganci to wanda ya fada ita ake gabatarwa idza ta'arada al-fi'liyya wat-taqririyya idan kuma fi'liyan wanda da aka ce qawliya ta fi to ita fi'liya ne in ta yi karo da wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an yi ya tabbatar bai ce komai ba to ana gabatar da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya ga an yi shi suna fi'liya ana gabatar da ita akan sunna ta qawliya koda ingancin su ya zama daidai to amma anan sunna qawliya ne aka tsallake fi'liya ma aka koma ta qawliya to sunna qawliya din nan kuma sannan ta qawliyan a wajen inganci bata kai wacce qawliya din ba qawliyan ta wuce abuna muttafaq alaiha ne sunna tabbatacciya da cewa la salata ba'da subh hatta tatlu ash-shams wannan ingantaccen hadisi ne iya mutkar inganci amma wancan na wannan magana mutumi ba ko kusa bai kai wannan wurin karfi ba sannan nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatu awqatin nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna aw an nusalliya fihinna aw an naqbira mautana lokuta guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu muyi sallah ko da ke wannan yace hina ma tatlu shams ne lokacin da rana take fitowa amma dai anan abun almuhim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da sallah bayan sallar asuba hatta tatlu shams ingantace sannan kuma in hani yazo umarni yazo hani muqaddamun ala al-amr annahi muqaddamun ala al-amr in sun daidaita ma wajen inganci kenan to saboda haka ba wai ana nufin mutane su dau dama kawai kullun su ne da salatul fajr rakatan al-fajr shikenan kawai bayan sallar asuba ba mafi karfin magana ba shine wannan ba kafin sallar asuba ake yin ta in ko ta wuce to sai rana ta fito wannan shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa malamai sun tafi akan yin ta a wancan lokaci amma ba kuma ya zama kullun kawai al'adar mutum shine yin ta amma ya halatta kamar yadda sashin malamai suka tafi akan haka wallahi ta'ala a'lam okay mun ci biyu to insha Allah ta'ala ina ga zamu dakatar da tambayoyi daga nan waɗanda ba su samu shiga yanzu ba insha Allah ta'ala in muna raye an samu dama za a iya karanta su a gobe ko kuma wani lokaci bayan wannan Allah ta'ala a'lam yanzu insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walau tara yuqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون
الله سبحانه وتعالى yana magana akan wadanda basu bi ayoyin Allah ba daga ahlul kitab har zuwa mushrikai wa'inda suka kafircewa abinda Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya ce walau tara idhu ala rabbihim da za ka ga lokacin nan da za a tsaye da su ala rabbihim ma'ana a gaban Allah subhanahu wata'ala mahaliccin su qala Allah zai ce musu alaysa hadha bil haqq yanzu tada ku a tsaya yau ranar tashin alkiyama malaman tafsiri suka ce alaysa hadha yawmul ma'ad bil haqq wannan rana ta dawowa gare ni a zo a tsaya wannan bai zama gaskiya ba sai an gama ta da mutane wa'inda suka kafirce, sai Allah ya ce musu alaysa hadha bil haqq, magana da ake tayi za a yi tashin alkiyama har kuka dauka ƙarya ne kuka kafirce, alaysa hadha bil haqq, yanzu yau wannan bai ba. Qalu bala wa rabbina, sai kwarai wa rabbina, mun rantse da girman ubangijinmu, lalle magana ta zama gaskiya. Sai sun rantse da girman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, sai Allah ya ce fadhuqul azaba, to ku dandani azaba, bima kuntum takfurun, sakamakon abun da kuka kasance kuna kafircewa na ayoyin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aika muku. Allah ce qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allah, haqiqa waɗanda suka ƙaryata haɗuwa da Allah ranar tashin alkiyama, khasira sun tafe, sun yi asara. Allah subhanahu wata'ala ta hatta idza ja'atuhum sa'atu baghta, har sai an kai makular da tashin alkiyama ta zo musu baghtatan, ba zato ba tsammani, mufaja'a, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa cikin ma'anonin maganarsa, tashin alkiyama za ta zo muku ba zato ba tsammani. Wasu sun je kasuwarsu ba su dawo ba, wasu sun dau abinci suna ci, mutum ya dau roba bai kai ta bakinsa ba, tashin alkiyama za ta faru, za ta zo fujatan, kawai a yi busan gabo shi kenan, sai mutu. Haka nan ana kwance, za a yi busan gabo bayan wani lokaci da Allah ya kaddara, sannan kuma sai tashi. Saka tashin alkiyama za ta zo mufaja'a za ta yi mutane. Dama ana cewa ga alamominta, ga alamominta as-sughra, to alamominta al-kubra za su zo. Idan suka zo suka bayyana, to take kuma bayan su tashin alkiyama kuma za ta zo. Ba zato ba tsammani, kawai shi kenan, sai tashin alkiyama, sai faruwar. Shine Allah subhanahu wataala ya ce suna nan suna cikin ƙaryata ayoyin Allah, suna ƙaryata haɗuwa da Allah, cewa sun ɗauka abun ba gaskiya bane, har sai lokacin da tashin alkiyama ya zo musu baghtatan, ba zato ba tsammani. Qalu, sai su ɗora cewa ya hasratana, ya kaitonmu, ya hasaranmu, yau kan sun yi hasara, haka za su riƙa kuka suna faɗi, ya hasaransu, ala ma farraqna fiha, a bisa aikin da muka aikata na wuce gona da iri, cewa abun ba zai yiwu ba, da kuma maganganunmu da muka rinka faɗa tashin alkiyama ba za ta yiwu ba, kai ya hasaransu. Allah ta wahum yahmiluna awzarahum ala zuhuri, alhali suna ɗauke da nauye-nauyen zunuban, nauye-nauyen aiki da suka yi wanda ba daidai ba, za su ɗauke shi ala zuhurihim, a bisa gaban bayansu. Allah ta ala, wato ala sa'a ma yadiru, kai tirda abun da suka zama suna ɗauka na zunubi da ɗaukan nauyin alhakin zunubin da suka yi, tirda wannan abu, ya yi muni duk wanda aka ce ranar tashin alkiyama ba shi da komai, ko kuma abun da ya rinjaye wurin abun da zai rungumo ya tafi gurin Allah da shi, shine zunubi, kai ya yi muni wannan makoma ne. Allah ya kiyaye. Na'am.
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man hayatud dunya illa la'ibun wa lahu, rayuwar duniya bata zama komai ba. Malaman tafsiri suka ce ma'anar ta shine aghlabuha, mafi rinjaye 90 cikin 100 na rayuwar duniya ba komai bane, illa la'ibun, face wasanni, wa lahu, da kuma wasanni, to banda harkar hayaniya da rudani a rayuwar duniya, 90 cikin 100 na rayuwar duniya yawanci anan ya gare. Shine wa man hayatud dunya illa la'ib wa lahu. Allah ta wala darul akhiratu, wallahi tabbas gidan lahira khairu, shine mafi alkhairi, she tantanta a duk wajen nema, lil ladina yattaqun, ga mutane masu tsoron Allah, masu tunanin za su tsaya a gaban Allah. Allah ta afala ta'qilun, yanzu ba za ku hankalta ba, ba auna duniya da lahira, yanzu kwa mai da hankali akan gina duniya zalla ta kota wani irin hali, ku bar lahira inda za ku dawwama. Ka taba jin yanzu a doron duniya in aka cewa je kaka nemo ɗan shekara 1,000, duk duniyan nan sai a zagaya da kira samu ɗan shekara 1,000 yanzu a same shi,
wannan ke nuna ma duniya za ta kare. Amma a ce ma je ka lahira ka nemo wanda ya shekarar 1,000 da rasuwa har yanzu bai dawo ba, in ka je za ka samu wanda suka fi shekara 1,000 da rasuwa suna can har yanzu ba labarinsu, ba motsinsu, ba wani bayani game da su. Sannan a duniya kuma samu dan shekara 1,000 yana nan bai tafi ba, ba kai saka samu ba zai wuya. Wannan ke nuna duniya za ta kare, lahira kuma wanzazziya ce. Da ba don lahira ta da goma ba ce, da wani su kai shekaru dubbai da tafiyarwa da aka mata ce yanzu sun dan dawo ai. Amma ba maganar su dawo ba, da za ka je ka kwana ka ini ka kwana ka ini a wurin kaburburansu, ba za ka sake jin wani labari da za su iya baka na lahira ba. Ba za ka taɓa shigowa inda mutane suke kamar yadda makabarta yake, ka ga tarun jama'a kaburbura a jere ba mai cewa komai, ciyawa ya tsiro a kan kabari. Ciyawar da suke tsirowa a kan kaburbura in kun lura da su agon su kore sha, saboda sun sha taki na mutane. Dan adam din da shi ne mai daraja, mai sa kaya, mai zama a inda yake so, shi ne za ka same shi an sa shi, sannan kuma ciyawa ta fito a kan kabarin. Wanda ba a yin komai a gidan, ba ma a gida ba, a gari gaba ɗaya ba a yin komai sai shawarinsa, sai an shawarce shi, sai an tambaye shi kai in baya garin ma, baya ƙasar Najeriya ma, in za a yi wani abu ko a jaha ko a garinsa, sai an buga waya an tambaye shi a yi wannan abun, wasu ya ba da approval daga ƙasar waje. Amma yau sai ga shi nan a cikin inda yake kwance ana gudanar da abubuwa ba tare da an je an tambaye shi me za a yi ba. To da ka ya zama ba komai ba. Yanzu afala taqilu, ba za ku hankalta ba, ku ci gaba da gina lahira wanda ake dawwama domin ta, kawai sai duniya ta nuna da mu, mu ci gaba da gina duniya kawai mu manta da lahira. Afala taqilu, ba za ku hankalta da bambancin tsakanin lahira da duniya ba. Wani abu na duniya kawai sai rube mu, mu manta da lahira, mu ci gaba da gina abin da zai kare. Kana tsakiyar ginin fa ake dauke ka, baka karisa ba. Duk wanda yake rayuwa a duniya in ya sa wani abu a gaba, to baya kare buyinsa ake daukan sa. In gine-gine ne ba za ka kare burinka har ka kai da kare iya ginin da kake so ka yi a duniya shi kenan ba. In mulki ne ba za ka kai ga burinka iya mulkin da kake so ka yi a duniya, ka ce yau kam na gama mulki ina jira mala'ika mutuwa yanzu, babu wannan. Sai dai kana cikin shiri yanzu tunda ka gama wannan mewa, to ni kawai bai wuce ɗan kaɗan ne nake so in karisa ba. Kafin ka karisa ɗan kaɗan ne za a ɗauran ka. Kullum kana jiran ka karisa, ba za ka karisa ba har a ɗaure. In mai karatu ne kullum karance-karance, yana rubuta kaza, yana rubutun kaza, zai wallafa kaza, zai yi kaza, har a zo a ɗauke shi ba zai gama ba. Ya ce yanzu ya gama rubuta-rubuta da wallafe-wallafe a saboda haka rayuwar duniya a falata ya ƙilun yanzu ba za ku hankalta ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana duniya yanzu na cike ƙarewa, lahira kuma tabbas har abada tana. To yanzu a auna wacce take har abada yanzu misali. Sannan kuma gina lahira ba da wasa ake yinsa ba, duniya mai karewa ma ana yin gina ta da wasa ne. Yanzu misali idan kana so ka gina gida, sai ka yi adashe, ka yi asusu, ka yi menene can, sai ka je ka sayi fili, sannan ka zo ka yi adashe, ka yi asusu, ka sayi yashi. Wannan yashin ana ga insha Allahu ta'ala zai gina bulo 1,000 ko za a iya buga bulo 1,000 kaza da shi, domin an auna an ga cewa gida mai ɗaki kaza da kake so ka gina zai ci bulo 1,000 kaza. Saboda haka wannan ka tara yashi da yawa, sannan sai ka fara tunanin sayan siminti, ka sayo siminti, ka sayo siminti, ka tara, sannan sai ka zo ka wannan fa. Idan da ka fara wannan, to ba za ka taɓa yin wani abu na naira ba face sai wannan abun ya wurga a zuciyarka. Saboda kana gini, mai gina gida za ka ga ya daina ɗinki mai kyau, ko ma in ya yin ba kenan, ya daina har cin abinci yana iya ragewa saboda gina gida so yake ya gama da shi. Me wani gida, gidan duniya, in ya gama da shi kwana nawa zai a gidan sai Allah ya sani. To yanzu gina duniya sai an yi tanadi, an yi shiri, an yi asusu. Gina lahira ne za a yi shi da wasa, shi ma sai an yi tanadi, an yi asusu. Tarawih da kai ake yi don me? Don gina lahira. Azumi da kai ake yi don me? Don gina lahira. Azumin nan kamanne, baka maganar kowa, baka kaza, baka shafanci, baka ashare-ashare, baka yashashiyar magana wanda bata kamata ba, don kana so azumin ya gina maka lahira. Sallah da kai ake yi don gina lahira. Meme duka sai ka yi wannan abubuwa ne. Karatun Alkur'ani, ka yi karatun Alkur'ani, kai ka gaji ma kana daga kwance, to yi ambaton Allah, kana ambaton Allah, tasbihi, subhanallah, salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, don gina lahira. Ba yadda za a yi ake muna ta tanadi don gina duniya, lahira ba a tanadi don haka, wannan wasa kenan. yadda ake tanaji don gina duniya to ya zama wajibi kuma aninnin ka tanaji don gina lahira, domin gina duniya da muka yi tanaji don gina ta ita mai karewa ce kwanan nan ko ba a san ran da za ta kare ba. Wani sai ya gama gina gidansa ya sa komai bai kula ciki sai a dauran sa, sai mutane su kai wancan gidan an yi zan saya kuwa don me shi sai da ya gama gina ka ji wani shirme ya gama ginawa ne don a ba ku aya. Wani karami kuma sai zo ya saya, yana saya shi kuma sai zo yana walwalawa a cikin gidan shi ma kafin nan kwanan nan shi ma babu shi, wani kuma zai maye ko a cikin magana ko wani abu. Haka Allah yana babu aya ne don mu gane cewa akwai bambanci tsakanin lahira da duniya. Kar duniya ta rudar da mu kasa gina lahira, mu tsaya daidai inda Allah yake mu tsaya a rayuwarmu ta duniya domin tunanin gina lahira, domin gidan lahira wanzazzo ne, gidan duniya mai karewa ne. To kar mai karewa ya rudar da mu bar wanda yake shi ne tabbatacce shi ne Allah ke cewa afala ta'qilun, yanzu ba za ku hankalta ba. Rashin hankali ne a ce mutum ya dukufa kan duniya zalla ya manta da lahira, wannan rashin hankali ne. Allah ya sa mu hankalta.
Na'am. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad na'lamu, haqiqa mun san, innahu lallai yanda al'amarin yake mun san cewa la yahzunuka alladhi yaqulun, yana bata maka rai abinda suke fada game da kai, mun san yana bata maka rai. Su ce sahirun, su ce sha'irun, su ce majnunun, an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me fihi, an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawaki, an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahukaci, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah ce mun haƙiƙa mun san abinda ai duk haƙurin mutum dole haƙure shi. Yanzu manzon Allah a ce masa mahaukaci, a ce an kwanta an zauna lafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haƙiƙa mun san, innahu lallai yadda al'amari yake la yahzunuka alladhi yaqulun, yana bata maka rai, yana saka baki ciki abubuwan da suke faɗa. Sai Allah ya ce fa innahum la yukadzibuna, ka sani ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lallai su la yukadzibunaka, ba ƙaryata su suke kai karan kanka ba, kowa ya san kai mai gaskiya ne. Allah ya tabbatar da cewa tun kafin a aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yulaqabu bil amin, ana ambaton sa amin. Lokacin da a Hirakla yake tambaya yaya sifan Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace kun taba jin ƙarya a bakin sa, suka ce ma jarrabna alaihi kadiban. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara danginsa da sauran mutanen Makka Quraishawa a gindin Ka'aba a wajen dutsen Safa, ya ce musu da zan ba ku labari cewa wani abu zai fito daga wannan dutse, ko dabba ko kuma akwai abokan gaba da za su iya fitowa don su yaƙe ku, na san za ku iya gaskata ni duk labarin da zan ba ku. Suka ce ma jarrabna alayka kadiban, ba mu taɓa jin kai ƙarya ba ƙwarai, duk abin da kawai za mu gaskata ka. To shi a lokacin sai ya ce ina shaida muku cewa ni manzo ne zuwa ga Allah, Allah ya aiko ni, ni manzo ne daga Allah zuwa gare ku, Allah ya aiko ni cewa kar ku bauta wa kowa sai shi kadai. Anan ne Abu Lahab ya ce ali hadha jama'atana, don wannan ka hada mu tabbar naka ya Muhammad. Saboda haka wa'innan maganganu shi ne Abu Jahal da shi da wasu mutane guda uku, guda biyu, shi na ukunsu sun zo wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan dare yana karatun Al-Qur'ani. Sai Abu Jahl ya fito daga gidansa ya zo wulgawa cikin dare, sai ji karatun Al-Qur'ani sai ya tsaya ya makale, baya so kuma a ganshi cewa gashi na yana sauraron Al-Qur'ani. Sai ya buye cikin duhu ya makale yana ta sauraron karatun Al-Qur'ani. A ce wancan kafirin shi ma da ya zo wucewa ya ji karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma sai ya makale, shi ma baya son kowa ya ganshi. Dayan shi ma da ya zo shi ma sai ya makale, kowa kawai ya ji banda ayoyin Al-Qur'ani gaba ɗaya suna rantsuwa. suka tabbatar gaskiya ne har sai da suka kwana a gurin suna sauraron karatun Alkur'ani har aka kira asuba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina karatu ya fita sallah, wannan ya fita ta can, wannan ya fita ta can, duk sai suka yi karo a guri guda ce, daga ina kake? Sai a kai ma daga ina kake ba na ga kaman daga nan ka kuke ce ai na zo wucewa ne na ji Muhammad yana karanta Alkur'ani, wannan ma ya faɗi haka, wancan ma ya faɗi haka, suka ce kai to wannan abu in kuka yadda jama'ar gari suka gamu aka suka gano kuma nan muke zuwa muka saurari Alkur'ani to ƙaryar mu ta ƙare, ba za mu sake hana su akan bautar gumaka ba, ba za mu sake sa su bautar gumaka ko mu hana su zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga yau kar mu sake wannan aiki. Suka ce to shikenan, kowanne daga cikin su da ya je gida washe gari da daddare kowanne sai rinka sawarawa cewa kai ni ban taɓa jin larabci da zaƙin magana irin abin da na je ba, to duk da dai mun yi alƙawari to ni bari in fake kawai ba tare da sauran su sani ba, kowane ɗaya daga cikin su zai wannan ya koma jin karatun Alƙur'ani kamar da Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ke bayyana, kowane daga cikin su ya koma jin karatun Alƙur'ani da ya saurara, kowanne sun gama saurare sai suka sake haɗuwa kuma ina alƙawarin mu na jiya. Gaskiya fa abun namu fa yanzu kan zafin mu ba da gaskiya da Muhammad, ce kai aiko irin girman su ya wuce nan, bai kamata a ce sun ba da gaskiya da shi ba, yadda suka ja mutane zuwa ga mata amma maganar tasa akwai gaskiya, suka tafi suka sake alƙawari kar su sake wannan. Ɗayan su wani tarihi yana nuna sun maimaita har ranar tau, ɗayan su kawai da safe ce kai sai tashi ya tafi gurin Abu Sufyan, Abu Sufyan shi ma yana cikin su, sai tafi gurin Abu Sufyan ya ce me za ka ce game da abin da ka ji karatun nan da muka kwana biyu muna zuwa, me za ka ce? Ya ce gaskiya wannan abin da na ji na tabbata ba ƙarya a ciki kuma ba maganar mutum ba ne. Sai ya wuce sai ya tafi gurin Abu Jahal ya ce me za ka ce game da abin da ka ji Muhammad yana karantawa sallallahu alaihi wasallam, eh to kai me za ka ce? Ka tsabar ka bi kiyar wancan kawai sai bayyana, amma wannan sai ya ce kai me za ka ce? To da ya ce masa kai ne ya fice sai ya fice tafiye bai, to dukansu sun tabbatar abin da Allah Subhanahu wa ta'ala yake faɗa gaskiya ne, kuma sakon da Allah ya koci da shi gaskiya ne. Walid ibn Mughira shi kan ba ya tabbatar ba, yace wa innahu la ya'la wa la yu'la alayhi, yace wa innahu wa ma huwa bi qawli bashar, wannan ba maganar mutum bane, wa innahu la ya'la wa la yu'la alayhi, wannan har abada shi zai daukaka ba wanda zai daukaka kan, amma bai imani ba, kuma ba su imani ba, to shine Allah yake bari fa innahum la yukadzibunaka, ka sani cewa su din nan kafiran nan la yukadzibunaka ba kai suke karetawa ba, walakin azzalimin, sai dai su azzalimai ne ka zalunci kansu, bi ayati llahi yajhadun, suna jahiliya ne kawai da ayoyin Allah, amma ba ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallam shakhsiyyar sa suke yi ba, kowa ya san mutum ne mai gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma sun ƙaryata ayoyin Allah. Ko yanzu wani zai iya cewa kai wani kam in ka lura da ɗabi'unsa, in ka lura da halinsa, in ka lura da kazaɗinsa, mutumin kirki ne, amma na gangaru ne ni in je gabansa in zauna ɗin nan ne kawai yaushe ma aka haife shi, to wannan shi ne fa innahu la yukadzibunaka, kai fadlullahi yu'tihi man yasha, Allah zai iya ɗauko ƙaramin yaro amma ya ba ku tarihin abin da ya sauka shekara dubu, za ka ce ku yi imani ba wai yaron kuke gaskatawa ba, kuna gaskata abin da Allah ya sauko da shi, wannan dole ne kawai in mutum akwai imani a cikin zuciyarsa, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam kai wannan fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun, Allah ce wala qad kudzibat rusulun min qablik, sai Allah yake rarrashin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ka sani wala qad kudzibat rusulun min qablik, hakika an ƙaryata manzanni kafin kai, an ƙaryata annabi Nuh alaihi salam, annabi Nuh sai da yayi gari in yazo yayi wa'azi sai ya taro matasa wasu da sanda wasu da bulala wasu da mai su ta dukansa sai ya suma iya farkawa, farko abin da zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ina kiran ku ku zo ku bi Allah subhanahu wataala, wani sa'i sai ya je kofar gidan mutum ya yi masa sallama sai mutum ya fito sai na zo maka ne kai imani kai haƙuri kai imani in ka bi Allah za ka samu tsira, don wannan farko kofar gidan sai ta zuwa sai sai kira samarin gidan sai kuje ku casa shi, sai dai shekara dubu ba hamsin cikin wannan da'awa ne shekara 950 kullum a haka yake tafiya. Wasu malamai suka ce shi yasa ma aka ce sunansa Nuh, saboda yawan jan numfashi wajen bakin ciki da kuka da yake yi saboda dukansa da ake yi, da kuma bayan bakin cikin dukan ba kin imani da suka yi. Shekara 950 mutum 80 ne kawai suka yi imani. Shekara 950 mu da za a zo kawai a ce za a fara tafsiri gobe, in an doso Ramadan sai za a fara tafsiri ranar 1 ga Ramadan ko ranar kaza ga kaza cike da kawai sai ka zo ka yi mutane sun taru. Wahalar mai kacan kawai shi kenan, ana kanata wadan abinan ayoyi ko yayane mutane sun taru sun saurara shi kenan sun tafi. Wani kuma gani yake kaman kai din da gaske ne, saboda haka amma wancan annabin Allah ne fa wahayi ake masa ya zo ya jewa mutum har kofar gidansa ya kira shi zuwa ga addinin Allah, amma a zo a dake shi ya tafi. Saboda haka shekara 950 akan wannan kullum, kuma Allah yana sauko masa wayi isar musu. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam wa laqad kuzzibat rusulun min qablik, haqiqa an karyata manzanni kafin kai. Yanzu mutum ya zo kawai ya idan an san faɗin ko mummunan magana ko wani abu akan ka ko wani abu akan harkar addini sai ya damu. Manzanni an karyata su, waɗanda su wahayi fa ake musu, tabbas da gaske ne su abu da suke kai. Allah ya sabaru suka yi haƙuri ala ma kuzzibu, a bisa karyatawan da aka yi musu suka yi haƙuri. Wa uzu, aka cutar da su, an cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an fasa kumatunsa jini yana zuba, an karya haƙarinsa. Yace kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahu, ya za ai mutanen da suka soki annabin Allah su samu yabo. Sai Allah ya sauko da aya, malaika Jibril da zo yace laisa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun, al'amarin cewa za su yi yabo kuma za su yi yabo ba laisa laka min al-amri shay'un, al'amarin ba hannunka yake ba, abin da yake kanka kawai kai ne isar da sako, duk abin da ya same ka Allah ya sani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fasa kuma tunsa jini yana zuwa, an karya haƙarinsa. Yace kaifa yuflihu qaumun shaddu nabiyahu, ya za ai mutanen da suka karya wa annabin suka fasa masa kuma tu a ce sun samu rabo. Amma Allah ya ce wannan cewa za su samu rabo kuma za su samu rabo ba laisa laka min al-amri shay. Saboda haka in kace za ka dau tafarkin ila zuwa ga addinin Allah, za a iya cutar da kai, za a iya faɗan magana, za a iya cewa komai. Wanda duk ya faɗi magana akan ka sai ya yi nadama, ya sai masa annabawa da yawa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yayi mutane suka musulunta, duk wanda kace ka ya ce masa alani da yana gaba da kai insha Allah ta'ala sai ka ya ce maki addini kuma da ya tafi kan mai. Saboda kai addini kake karewa, kuma ba kai ya taba ba don dalilin addini. To in dai don dalilin addini ne, to in ka dauka cewa da akwai ikhlasi a ciki, to insha Allah ta'ala za ka samu daukaka a gurin Allah subhanahu wataala. Saboda haka wani ba bisa ran sauransa zai ma abin da ba daidai ba, zai yi ne gurgurdan fahimtarsa. Kai kuma kawai kana yi ne domin Allah, ai an yi wa annabawa ma, tunda an yi wa annabawa to don wani bai fahimce ka ba, ya faɗi maganganu a kanka ko ya ɗaure ka ko ya cutar da kai ko ya yi maka duk abin da zai maka, shi kenan kawai. A ya yi ne bisa fahimtar, kuma Allah subhanahu wataala shi ke shiryar da kowa yadda yake so. Kuma Allah subhanahu wataala zai iya amfanar da shi da addinin musulunci ta inda ba a tsammani. Wataƙila ma ka zo kuna rige-rige wajen shiga aljanna, kai kana tunanin ga ayoyinka ga komai, amma ga sai yana ƙoƙarin wuce ka, kana ƙoƙarin wataƙila. Saboda Allah subhanahu wataala shi ya san kowa a cikin bayi, duk wani mutum Allah shi ya san shi, shi ya san zuciyarsa, shi ya san matsayinsa, kuma shi ya san abin da ya tanada masa a gidan aljanna. Kai akwai wanda ma zai mutu kuna ganin yaya ne, amma bai mutu da shirka ba, sai a gaban sai an tashi tashin alƙiyama Allah zai magana da shi, ba kai ne kai kaza ba. Ya Allah nayi, ranan ba ƙarya, kai kaza kai kaza guri kaza, ita ya Allah nayi, ana nuna masa gashi nan ga lokacin da yake yi. Sai to yanzu yaya? Ya Allah rahamarka kawai nake kauna, me kake so rahamarka nake kauna, ba wanda ya kai ka rahama. Ya Allah kai ne mai rahama, rahamarka kuma ta yalwaci komai. Ya Allah ina neman rahamarka, ba wanda ya sani ga wannan duk maganar nan da za su yi, shi ne kawai da Allah suke wannan magana, sai mala'iku da suke tsakanin su. Sai Allah ya ce to na yafe maka aljanna za ka tafi, magana ta ƙare. Shi yasa duk wanda ya zara kai in dai akan addini ne, to da zaran ya gane ya baya ka yi fatan alkhairi gare shi. Kuma ko yana tsakiyar zara kai ma ka rinka addu'an Allah ya shiryar da shi, kai ma in aka shirya kake Allah ya tabbatar da kai. wannan shine addinin musulunci don haka annabawa an yi musu an dake su an cutar da su an yi duk abin da za a musu walaqad kudziba rusulun min qabli fasabaru suka yi hakuri ala ma kudzibu bisa abin da aka karyata su a kansa wa udu aka cutar da su Allah ta hatta atahum nasruna har lokacin da nasaran mu ta zo musu saboda haka dole ka yi hakuri yi hakuri ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka faɗi ba duk abin da suka yi dina yi hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi halitta Abu Jahl yace a dauka kayan cikin jiwa a je a latta masa akai da sauran wasu abubuwa na tarkace a latta masa akai kar ya iya dagawa yayi sujjada afdalul khalq wanda yafi kowa a halittar Allah aka zo aka latta masa aka rasa wanda zai daga shi ya kife yana sujjade ba zai iya daga kansa ba kuma kowa yana tsoron Abu Jahl sai da Fatima radiyallahu ta'ala anha bintu rasulillah sayyidatu nisa'il janna رضي الله تعالى عنها تتازو تزو تتو إلى أبو إذا أكتب غابابان كتل غالين دي كتكي تزو تكوز دوانا أبو دو أبو إذا فارو يفارو فأنا منذ أن الله صلى الله عليه وسلم يأي رأي كان أن توتد منذ أن الله سوى لك إلى زواغ تنهيدي إن كان إلى مثال زواغ تنهيدي دو أبو إذا ساميكا إن شاء الله لو كاني وجن درجك سوى لك فصبروا سكيها أولي على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم النصرون الله تعالى مبدل لكلمات الله babu canji game da magamar Allah cewa Allah shine abin da ya saukar wa manzanninsa gaskiya ne wanda ya canja wannan sannan abu ya faru da manzanni na cutarwa da duk wanda suke kira zuwa ga addinin Allah ya faru da su na cutarwa daga baya su samu nasara wannan haka sunnar Allah ne wala mubaddila likalimatillah babu canji game da tsarin Allah subhanahu wataala manzanni magabata an cutar da su Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya fita a guje da rana tsaka kafarsa ba takalmi yana guduwa da ran an sa Imam Ahmad ibn Hanbal a kurkuku an jana Imam Malik a gaban jama'a bulala 40 yana tafiya gida daliban da suka suka ce ya Imam ba za mu karbi wannan walakancin ba dole a je a yi duk abin da za a yi in ma za mu mutu yace ina aini lokacin da ya mun bulala daya kafin a yi ta biyun na yafe masa saboda haka bulala 39 na yafe su kafin a yi ta 40 ana yin ta 40 din yanzu na yafe sai sa ku je ku ta da hankali a zubar da jini wanda bai jiba bai sha ba dalilin rayuwa sa ku bari in an je Allah zai nuna mai gaskiya Imam Ahmad ibn Hanbal haka aka yi masa bulala sai da shatin bulala ya rufe bar duniya aka ce ya Imam ya za a hana ka fita a gida yace babu damuwa ku yi haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu jure mu haƙura mu tsaya amma kar a tada tarzoma don kawai an ci mutunci na yace a za a gane bambanci tsakanin mu da wa'inda suke wa'in na abubuwa ranar da za a yi janazan mutum nawa ne suke janazan Imam Ahmad ibn Hanbal malamai suka ce mutum miliyan ɗaya ne suke janazan Imam Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala tun ana kirgawa da aka zo miliyan ɗaya aka daina kirga mutane da suka zo janazan sa sama da miliyan guda ne suka zo janazan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Imam Ahmad Ibn Hanbal sama da miliyan ɗaya ne suka zo janazan ana so kowa kawai ya yiwo kansa wanda Allah ya dau ransa Allah ya baka darajar sa daga ko ina kake kanta Imam Ahmad ya rasu gudu kake ka je gurin ayi janaza ayi sallah tare da kai ba wanda ya kira ka ba wanda ya baka kuɗi daga darajar mutum kenan bayan rasuwa sa saboda haka an aiko manzanni sun yi haƙuri sun jure saboda kai ma kai haƙuri ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala mubaddila likalimatillah Allah ta wala qad ja'aka min naba'il mursalin haqiqa labari na gaskiya in an ce naba labari na gaskiya kenan wanda babu tsarsasan ko kwanto a cikin sa wala qad ja'aka min naba'il mursalin haqiqa labarin manzani ya zo maka labari na gaskiya mun gaya maka labarin wannan labarin wancan labarin wancan labarin wancan ga yadda ya sha gwagwarmaya labari ya zo maka me yasa zaka damu kai ya kuriya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
wa in kana kabura alayka ihramuhum fa istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw kullama fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw kullama ولو شاء الله لجمعهم
Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ƙaryatawa take ƙaryatawa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bace kirjin sa yayi kunfi ya rasa inda zai sa kansa sai yana tunanin ma wai ayoyi su zo mana ya ƙara gaya wa mutane cewa ga bayani na gaskiya su ce kaza su ce kaza shine sai Allah ya ce kai wa in kana kabura alayka i'razuhu kai in kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jijiye wasu da kafircewarsu da kin gaskiyarsu in ya kai matuka ya yi girma a gurinka ka ji cewa ba za ka iya ba shakka alaika sadaruka wato kirjinka ya yi kunci ka shiga cikin halin kakani ka yi kana ganin dole sai aya ta zo to fa in istata'ta in ka samu in kana da hali in kana da iko an tabbata riya nafaqan fil ard ka nemi wani taimako a bayan kasa wanda zai kai ka zuwa ga ka je ka shiga sama ka taho da aya din aw sulaman fi sama ko kuma ka samu abinda zaka tattaka ka je ka samu sama ka taho da aya in abinda ke maka yayi kunti ya kai makura ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam in har haka kake tunani ka je fata a cikin bi aya ka zo musu da ayoyi to bismillah je ka taho musu da ayoyi in kana da iko je ka taho da ayoyi duwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake gaya wannan magana daga Allah subhanahu wataala saboda haka wannan yake nuna cewa kar kai tsammanin nasara dole sai ta zo kusa kusa wani sa'i nasara za ta zo ka ganta kana raye wani kaza da kaza da kaza amma ga nasara an tsaya akan gaskiya an yi kira an yi da'awa an yi abu nan wani abu ya gitta wani abu ya yi kaza amma an haƙura amma ga nasara ta zo kun ganta ido da ido a rayuwarku kuna raye kun gani in Allah ya ga dama sai ya nuna muku wani sa'in kuma ku yi gwagwarmaya ku yi gwagwarmaya ba za ku ga nasara ba sai ba ku a rayuwar wasu su gani a bayan su ce wannan sakamakon aikin su wane ne abu kaza yake gudana amma ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji kake kirjinka yana cikin kunci sai har ka zo musu to shine sai Allah ya ce musu fa in istata'ta an tabbata hiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis samaa fata'tiyahum bi aya to maza ki kokari in zaka iya takawa ka je sama ko kuma zaka nemi wani gudunmawa ka tara don aya ta zo maka in zaka iya sai haka Allah ce walau sha Allah da Allah ya so da jama'ahum alal huda da Allah ya tare su gaba ɗayan su zai zama kowa shirye da Allah ya ga dama duk duniya yanzu da musulmai ne kuma cikin kwanciyar hankali kowa mai imani imani na gaskiya da Allah ya ga dama haka za a zama Allah ce walau sha Allah da jama'ahum alal huda fala takunanna minal jahilin ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam kar ka zama cikin jahilai wanda ba sa lura da abin da ake gudanar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi da ya zama cikin jahilai ba jahili bane baya cikin jahili shine shugaban masu imani shine sayyidul awwalin wal akhirin shine shugaban manzon sallallahu alaihi wasallam na'am
inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un
انما يستجيب الذين يسمعون كسني يا منزل الله صلى الله عليه وسلم في الله يا لراشي وني ساي الله يفدا في الله يساكي كومو لراشي صلى الله عليه وسلم اخشى الناس بالله اتقى الناس بالله سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم الله يهدى مو لشي غدان الجنه الله تي انما يستجيب الذين يسمعون كسني يا منزل الله صلى الله عليه وسلم الذين يسمعون waɗanda suke jin magana ji na gaskiya yastajibu sunan shi ansawa ka sani daga yau wanda za su zo su saurare ka ba kowa bane zai ansa innama yastajibu alladhina yasma'un ka sani cewa waɗanda suke sauraren ka saurare na gaskiya sune suke ansa kiranka sune suke imani da abin da ka zo da shi su suka yadda da alqur'ani wal mauta amma matattu malamai suka ce al mauta anan sune al kufar matattu Allah sai sifanta su da matattu da matattun ajsad inji al-Hafiz Ibn Kathir saboda kasancewar su sun yi kama da matattu rayuwar su ba ta da amfani wasu suna raye a cikin mutane ba su da amfani a cikin mutane qad mata qaumun wama matat makarimuhum wa aisha qaumun wa hum fi an-nasi amwat wasu mutane sun rasu amma makarimuhum basu kaman basu mutu ba wama matat makarimuhum darajar su da aikin su yana nan kuma su mutu wa asha qawmu wa kuma dare kuma suna nan a raye wa hum fi an-nasi amwat amma matattu ne a cikin mutane saboda ba su da amfani ba su amfanan kansu ma balle su amfani wani saka inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta kafirai wanda ba su da amfani matattu kafirai, malaman tafsiri suka ce an ambace su mauta saboda mutuwar zuciyarsu game da imani, faruwarsu da imani, zuciyar ta mutu. Wal mauta matattu ya ba'athuhumullah, Allah zai tada su ranar tashin alkiyama. Sun fadilai yurja'u, sannan zuwa gare shi za a dawo da su, kowa zai dawo zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am.
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.
الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه, kafirai suna cewa me ya hana a saukar masa da aya daga gurin Ubangijinsa, a kawo ni abu mana na aya kamar yadda aka ba annabi Musa sanda yana sake ta zama macijiya, kamar yadda aka ba annabi kaza kaza, annabi kaza kaza, duk wannan mu'jizoji ne. Annabi Isa alaihi salam aka yi shi yana rayance matacce, yana warkar da kuturu, yana warkar da makawu, to me ya hana wata aya kamar yadda aka ba annabi Salih annaqa taguwa ta zo ta tabbatar, Allah ya tabbatar cewa daga Allah take, lokacin da suka nemi aya aka fito musu da ita, to suka ce su kafirai me ya hana shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a saukar masa da wata aya daga Ubangijinsa. Allah sai kul, ka gaya musu inna Allah, lallai Allah subhanahu wataala qadiru, me iko ne ala an yunzila aya, a bisa saukar da aya ne, in Allah ya ga dama zai saukar da aya, ai ya saukar tun kafin yanzu ni in kafin zuwa nan suna nasalar, wasu sun nemi manzannin su zo musu da aya, kuma Allah ya bayar sun zo da su, aka kawo dabba tun da su suka roƙa ta sha ruwa rana ɗaya, su sha ruwa rana ɗaya, aka sanya ruwa ya zama kismatun bainahu kullu shay'in muhtabar, kowa da ranar zuwansa ya sha ruwa, ta zama bala'i a kansu, suka nemo ƙuddaru ya zo ya soke ta. Fata'ata sahibun, fata menene fata'ata sahibun, fa'aqar fata me yo fanadu sahibahum fata'aqa fa'aqar, fanadu sahibahum fata'aqa fa'aqar, suka kira abokin su shine kudda ya ketare iyaka ya wuce ya shishige ya wuce duk inda kake tsammani, kawai yazo ya soke taguwa. Allah yayi wannan sura ka in saukar da aya ne, Allah kul inna Allaha qadirun ala an yunzila aya, me iko ne ya saukar da aya ne, walakinna aktharuhum la ya'lamun, sai mafi yawa daga cikin su la ya'lamuna, ba sa sanin haka, ba san matsayin Allah ba, shi yasa suke cewa ayi kaza ayi kaza. Yanzu Allah ne za a zo a ce masa i ayi kaza in gaskiya ne, a gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya gaya wa Allah ya yi kaza, a'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce duk inda ake tsammani, me iko ne akan duk abin da ya ga dama, wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala zamu dakata anan, insha Allah ta'ala, in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya in muna raye bi izinin Allah ta'ala. Muna ba ta'ala ce muke.
Ta Allah saka da alheri, Allah yake kyawa sakayya. Kafin neman addu'o'i ko kuma wanda suka rubuto suna neman addu'o'i, akwai sanarwa musamman ƴan uwa da suke tafa da ababen hawa ƴan kwanaki biyu nan, ana dakatarwa cewa mutane suna fakin a waje. To lura da yanayi da mutane suka shiga da kuma ɗauke-ɗauken mashina da ake yi, cikin ikon Allah an samu sassauci cewa za a iya shigowa da ababuwan hawa ɗin, in aka shigo kuma sai a yi ƙoƙari a yi parking ɗin da ya kamata. Muna fata ƴan uwa za su ci gaba da ba da haɗin kai ga jami'an tsaro na jami'a, kuma muna fata Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya da aminci. Sannan akwai wani ɗan uwa da ya kawo butoci na alwala, kuma yana buƙatar a sanya shi addu'a, Allah biya masa buƙatunsa. Sannan akwai wanda ya ce shi ma iya da mahaifin suna fama da ciwon kunne, za a yi mata wankin kunne, a sanya ta addu'a, Allah ya bata lafiya. Da kuma wanda ya ce kwanaki ya rubuta yana neman aiki, kuma yanzu an kira shi interview, saboda haka yana buƙatar a sanya shi addu'a, Allah ya bashi nasara a cikin wannan interview. Da kuma ɗalibi da ya ce babansa ya rasu lokacin da yake dab da zuwa jami'a, sannan kuma za su jarabawa ta ƙarshe a remedial, yana fata a sanya shi addu'a, kuma Allah ya gafarta babansa da wani mara lafiya ɗin, da kuma wanda ya rubuta ya ce ɗan uwansa yana ɗauke-ɗauke, ina jin sata yake nufi. kuma shi din yana neman aiki wanda azin ya sha addu'a Allah ya daidaina shi kuma Allah ya samu aikin sannan da masu neman cin jarabawa da kuma mai yace yana son ya aure sannan kuma yana son tafiya makaranta da kuma wanda yace akwai wani bala'i da ya fuskanta ko jarabawa da yake fama da wanda yace mai tsana asibiti da wanda yace mahaifiyarsa matarsa da yarsa suna fama da rashin lafiya da kuma wanda yace yana fama da abubuwa guda uku saurin fishi da jin haushi da kuma basu suka yace a san ya sha addu'a Allah ya yi masa su duka sannan wanda yace malam ina neman malam da yan uwa su yi addu'a wai ya fara gina mahallinsa abin nan da malam ya yi magana mai wahala amma bai samu ikon kammalawa ba da fatan Allah ya bashi ikon kammalawa ya bashi kuɗi na kammalawa sannan kuma ana jin sa bashi kuɗi da fatan Allah ya hore masa ya biya sannan kuma yace yana aikin koyarwa ne kuma an posting din sa wani gume nisa kuma yana bukatan tanya shi addu'a idan Allah ya sa transfer din ita tafi alheri Allah ya sa masa transfer ya dawo kusa sannan yace suna bin gwamnati bashi wannan sunan da suka rubuta
dukan waɗanda suka turo bayan Allah suna buƙatan kuma ƴan uwansu bayan Allah su tsaya su da addu'o'i akan matsalolin da aka ambata wanda akwai wanda ya turo abin sadakan butoci wa masallaci muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya biya mana Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi waɗanda suka turo rashin lafiya a nau'o'i daban-daban da wanda ya ce iyalansa da ɗaya ba lafiya muna fatan Allah ya ba su lafiya Allah ya azurta za a yi mahaifiyarsa rashin lafiya na kunne muna fatan wato za a yi mata wanki Allah subhanahu wataala ya ba ta lafiya Allah ya sa a dace wanda dan uwansa ke daukan abubuwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa ya daina mu kuma Allah ya kare mu da mu da zuriyarmu daga irin wannan ayyuka miyau da kuma wanda duk kowa da kowa da masu shirin jarabawa da masu zuwa interview da masu ma'aikata da masu ba su suka duka wannan Allah subhanahu wataala ya ba su mafita ya taimake su masu bukatan masu bukatan Allah ya fidda su daga halin da suke ciki Allah ya fidda su daga halin da suke ciki duk wanda yake cikin kuncin rayuwa Allah subhanahu wataala ya kawo masa dauki ya kawo masa mafita dukan gabata kowa da yake damuwa kowa yake da shi a cikin mu Allah ya mana maganin wannan damuwa duk kuma abin da muke bukata na alkhairi Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da shi cikin sauki duk wanda yake da kowace irin bukata tasa Allah ya fi mu sanin bukatun kuma shine mai ikon zartar da su muna fatan Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sa mana alkhairi a cikin duk abin da muka sa a gaba Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce an zama da binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah ya gafarta wa iyayenmu ya rahamshe su ya yi musu ni'ima a cikin kaburansu ya karbi addu'o'in mu gare su ya yanta mu ya yanta su daga wuta zuwa aljanna iyalanmu da zuriyarmu Allah ya sa su zama qurratu aynin lana Allah ya tabbatar da diga-digan mu bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da riko da littafin Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wannan haduwa ta mu Allah ya sa haduwa ce wanda Allah ya yafe mu zunubanmu Allah ya yafe mana zunubanmu Allah ya sa yadda muke hada wannan masallaci da abinda Allah yake rabawa a wannan ini na Ramadan Allah ya sa muna daga cikin wanda suka samu yantawa daga wuta zuwa aljanna Allah ya yanke wayar mu daga zuwa aljanna Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya sa niyyar mu ta zama to domin Allah muka yi wajen zama da muka yi a wannan guri Allah kuma ya sa aiki ya zama cikin mizanin sanata da kafin kiyama Allah ya kare mana aikin mu Allah ya sa kar mu zama muna yin riya Allah ya sa kar aikin mu ya lalace Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma astur auratina wa amin rawatina Allahumma astur auratina wa amin rawatina Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina ya rabbal alamin ya arhamar rahimin اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن لدنك ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى الآن مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.